إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقودية قال لما أدوكتين سركي da ya kaddara tattaruwarmu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité de Pitié a birnin Niamey inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma subhanallah inda muke gabatar da karatun litahi na Umdatul Ahkam a kowace Juma'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa kahin mu ci gaba daga inda muka dakata akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta hurku yake cewa an ce baya halatta idan liman yana huduba a ranar juma'a idan aka shiga masallaci ayi gaisuwar masallaci ma'ana wannan raka'a biyu da ake yi hal wannan gaskiya ne ko kuma aka tabbas kamar yanda yace ya wannan gaskiya ne idan liman yana a cikin huduba baya halatta ga wanda suke sauraron wannan hudubar su yi duk wani aiki ya kasance aiki ne na ibada balantana ma wanda ba na ibada ba ma'ana har sallah ma ko kuma har majan tabzi har zikiri har karatun qur'ani duka baya halatta ai sauraron liman kawai ake amma sai dai akwai istisna'i ma'ana akwai togaciya waye aka togaci waye aka hudda shine wanda ya shigo a cikin masallaci ma'ana shigowar sace kenan ya shigo kenan a cikin masallaci tsakiyar masallaci liman yana cikin huduba to shi a wannan lokacin ba zai ce zai zamna ba zai yi tahiyatul masjid da a ce sai zamna ba yi wannan nafilolin guda biyu ba bayyana lahin komai amma yayi su shehi alkhairi dalilin shine wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a cikin huduba sai wani sahabi ya shigo a cikin masallaci sai manzo Allah ya ce masa tashi kai sallah guda biyu kai raka'a guda biyu tare da cewa manzo Allah yana a cikin huduba ya katse hudubar sai nuna cewa ashe yana da muhimmanci sosai ko da a ce liman yana huduba mutum ya shigo a cikin masallaci yayi tahiyatul masjid amma sai dai wanda yake ba a cikin masallaci ba a waje yake to shi wannan baya da incin yayi kowace mai yake da suna nafila aha mai tambaya ta gaba yake cewa shi kuma ta hoto ne daga Abdul Hamid yake cewa Assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce wai shin har abubuwan da muke mutun yake tunani a cikin kai wanda suke na sabon Allah ne misali har Allah yana kama shi da lahin su misali kana zaman cikin zuciyarka kaga wani mai kato mota ya wuce sai ka kwada mishi zagi ko kuma kace barayin gwamnati kun ga misali a wannan lokacin kai gigara shi ko wannan shine kenan amma kai kadai kai gigara shi cikin kanka to a wannan lokacin shine yake tambayar kana da lahi ko baka da lahi ko kuma misali a cikin kanka kai ta tambayar kanka wai dan me yasa ma addini aka ce ai kaza dan me yasa aka ce ai kaza kana tunanin cewa addini akwai tsanani misali duka wannan tunani ne da yake zuwa mutum kenan duka irin wannan tunani na sabon Allah to shine tambayar sa shin mutum zai iya samun lahi a irin wayannan tunanunukan akai tsaye mutum baya da lahi akan irin wannan tunanin dalilin shine ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allaha tajawaza an ummati ma haddathat li anfusaha Allah ya yafi ma al'ummata abunda tayi tunani a cikin rayuwarta tunani ne kawai kai amma manzo Allah ya sa sharadi yace ma lam tatakallam aw ta'mal matukar batayi magana ma'ana abun nan da kake tunani a cikin kanka matukar baka huddo shi kai magana da shi ba ko kuma ka aikata shi to a wannan lokacin ne zai kasancewa ba za ka samu laihin komi ba kenan wannan sune sharuɗan guda biyu in kana so igigaran mutanen duniya gaba ɗaya a cikin zuciyarka baka da laihin komi amma har da ta hito shikenan za a rubuta in kana so ka zage mutanen duniya gaba ɗaya a cikin zuciyarka amma da ta hito mi za a rubuta wannan shine kinan sharadi wannan yana nuna muna saukin wannan addini namu da kuma tausayin da Allah subhanahu wataala yake yi muna da kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallam mai tambaya ta gaba yake cewa Assalamu alaikum malam. Est-ce que c'est bien de faire les ablutions dans les douches internes? Tagarahi la lawali. Wannan take cewa wai har yana da kyau yin arwala a cikin ban daki. Akai tsaye babu lahi yin arwala a cikin ban daki. Amma abin da ya dacewa shine a yi ta a wajen ban daki. Domin arwala karan kanta tsarki ne, tsarki ce. Kuma a wajen yin ta a farkon ta da karshen ta akwai zikirin da ake yi. Kuma gani baya daga cikin ladabi an baton sunan Allah a cikin ban daki. To tunda an ce ya halatta ayi arwala a cikin ban daki, to mutun ya zai yi da zikirin da aka ce ayi, kuma an ce ba an baton Allah a cikin ban daki. A wannan lokacin malamai suke cewa mutun zai iya yi wannan zikirurukan amma kada sauti ya huto, zai motsa bakin shi ne, kenan ya motsa baki ba tare da sauti ya huto ba wajen yin bismillahi da kuma addu'a da ake bayan an kare muke da suna arwallakin. Wannan shine kenan insha Allah. Aha, sai mai tambaya ta gaba daga Sahal Musa yake cewa assalamu alaikum ustaz, j'ai une question à vous poser. Comment le prophète Daoud est mort? Yake cewa ya annabi mu, ya annabi Daoud ya rasu, ban san me yasa yake son sanin wannan ba. A takaice dai, ya zo a hadisi a cikin musnad Imam Ahmad, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zano tiryan tiryan yanda rasuwar annabi Dawud ta kasance, kuma a cikin rasuwarsa akwai wa'azi. Sai dai zamu takaita ta. Da farko dai, annabi Dawud alaihi salam, kamar yanda ya zo a cikin littafai na tafsiri, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma annabi Adam zuriyarsa, da annabi Adam ya ga zuriyarsa, sai a can ya tsinkayi wata kamar wata ha mai da suna tarmamuwa haka tana hudda haske. Sai tambaya ya ce wannan wane ne? Sai aka ce masa ai wannan ɗaya daga cikin ƴaƴanka da za su zo da ake ce ma Dawud annabi ne. Sai ya tambaya shekarar shi nawa? Sai aka ce masa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa shekararsa 60, shekara 60 zai yi a duniya. Sai annabi Adam yake cewa ai wannan shekarun sun masa kaɗan, ya Allah ni na yadda a hudda daga cikin shekaruna shekara 40 a ƙara masa yi shekara 100 a duniya. Sai haka Allah ya yadda aka hudda shekara 40 aka sama annabi Dawud. To lokacin da annabi Adam ya zo rasuwa, ga yanda ake cewa an kaddara mishi shekara 1000 zai yi a duniya, to saura shekara 40 aka zo ɗaukar ranshi, sai ya ce ai saura shekara 40. Sai mala'ika jibi, sai mala'ika mutuwa ya tambaya masa ba ka ce a bada shekara 40 kin baga annabi Dawud? A wannan lokacin sai annabi Adam ya manta, sai Allah kuma ya bar mishi wannan shekara 40 kin da aka ɗebe masa, aka bar masa su yi su a duniya. A takaice dai, annabi Dawud ya rasu kenan yana da shekara 100 cicif, kamar yadda malaman tafsiri da tarihi suka nuna. To yanda rasuwar tasa ta kasance shine, yana ɗaya daga cikin ɗabi'a annabi Dawud, mutum ne mai tsananin kishi sosai. Idan zai huta daga gidansa zai kulle, babu wanda ke shiga a cikin gidansa, sai in ya dawo kuma ya buɗe daga baya. To wataran ya huta, matan nasu suna a cikin gida, kawai sai suka ga wani mutum tsaye a tsakiyar gida. Suka tambaya kai wane ne, waye baka damar shigowa? Ka huta fa in ba haka ba, in Dawud ya komo to zaka gane baka da wayo. A wannan lokacin sai ya kyale su, suka tai suka bazazzamna dai suna ta jin tsoro. Sai annabi Dawud ya shigo, yana shigowa sai ya isko wannan mutumin tsaye, ya ce kai wane ne? Sai ya ce ana alladhi la ahabul muluk wala umna'u min al mahjub, yake cewa ni ne wanda ba na tsoron sarakai, sannan kuma ba a kare ni daga wanda aka katange, ma'ana wanda aka kiyaye sa, komi kiyaye wanda aka masa zan iya shiga a wajensa. Sai annabi Dawud ya ce to tabbas kenan kai mala'ikan mutuwa ne. Ya ce marhaban biki, ya ce na yi maraba da kai, ya ce ka yi abin da aka turo ka. Annabi Dawud a wannan lokacin mala'ikan mutuwa ya ɗauki rayuwarsa. Lokacin da mala'ika ya ɗauki rayuwarsa, sai me yake da suna aka zo a wajen jana'iza. To lokacin da rana ne sosai, ana cikin rana tana bugun mutane, sai mala'a me yake da suna annabi Suleiman wanda yake ɗani ga annabi Dawud, ya umurci tsuntsuwa yace ta je ta tare rana dan saboda mutane su bar jin wannan ranar da suke ji a wajen jana'iza ta Annabi Dawud. Sai wannan tsuntsuwa ta tare rana, ta tare rana sai ta yi aka yi tsananin duhu kuma iska ya dauke, ba a jin iskan komai, ga duhu kuma har ya kasance ma ba a ganin magawar. A wannan lokaci har mutane shaida su ta fara daukewa, sai Annabi Dawud ya umurci, Annabi Sulaiman ya umurci wannan tsuntsuwar akan cewa ta jaye hikihiken ta guda, da ta jaye hikike guda sai zamanto akwai inuwa kuma akwai haske akwai iska. A wannan lokaci aka yi jana'izar sa aka turbude sa. Wannan hadisi ne ba hadisi ne sahihi a cikin musnad na Imam Ahmad, ba ɗaya bane daga cikin tatsuniyoyi da aka saba ji na sauran annabawa. A lokacin muna yara mu yanda aka ce muna cewa aka yi Annabi Dawud kabarin shi sama yake, mun gane ko? Wannan shine kenan. Na san yalla ko dan shi yasa wannan ya tambaya da a bashi tarihin sa. To ga tambaya ta ƙarshe, shi kuma wannan dan uwan yake cewa kamar shi ya kasance a wajen aiki, to kamar sun doke shi kamar ustaz hakan ga, sai kasance suna mishi tambayoyi masu yawa. To yanzu sun masa tambaya wadda ta kore, sai ce yanzu yana so a bashi amsa sai ya tura musu. Tambayar da suka mishi ita ce suka ce wai menene hijabi, me ake ce ma hijabi, sannan kuma wai shi hijabin jiki ne ake so ya boye ko kuma kayan jiki ne ake so ya boye, mun gane ko? Tambayoyi guda uku ne, bari mun bada su da guda guda. Abinda ake ce ma hijabi, da an bada amsar abinda ake ce ma hijabi zai bayyana kenan me yake da suna abinda ake nihi da shi. Abinda ake ce ma hijabi shine abinda mace za ta sa ta suturta kawarta, mun gane ko? Kenan kawa ne hijabi, manuhorsa shine ya suturta kawa, domin me Allah yake cewa wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna har zuwa karshe. Kenan sai nuna cewa ashe hijabi kawa ce zai ruhe, idan aka ce kawa zai ruhe kenan yana nuna idan kinsa wasu kaya hakan ga na zaman gida kenan ba sa a matsayin hijabi, domin yana ɗaya daga cikin abin da zai nuna su sun ɗauki cewa wai sa hijabi abin da ake nuhi shine hwata ce ake so a ruhe. Shi yasa suka ce a nan gaba wai har ya halatta mace ta ɗumka a tanhwa mai hwaɗi wadda ba ta matse ba, sai ya kasance ta liƙe kanta, sai ya kasance ya zamanto mata a matsayin hijabi, ko kuma ta sa abaya doguwa sai ta liƙe kanta sai zamanto a matsayin hijabi. Duk wannan yana ɗaya daga cikin tambayoyin da suka yi. Kenan a takaice dai hijabi abinda zai ruhe shine kawa, kenan da zaki ɗumka a tanhwa ki sa komi hwaɗinta ko da ba ta bayyana siffar jikinki, to biki sa hijabi ba, dole sai kin ruhe wannan a tanhwar, domin a tanhwa a asali ana yin ta ne don mi? Ana yin ta ne don saboda ado, mun gane ko? Kuma hijabi yana da sharuɗa, daga cikin sharuɗan da malumai suka zano shine na farko dai ya kasance yana da hwaɗi, sannan kuma na biyu ya kasance ba sarara ba, na uku sannan Allah ya kuna zinatan fi nafsihi, hijabin karan kansa kada ya zamanto kawa ce, ta haka kenan da za a sa hijabi don saboda ado kenan ba hijabi bane, tunda adon ne aka ce kirhi, mun gane ko? A takaice dai yana da kyau ƴan uwanmu mata su san da cewa shi hijabi ibada ce, kuma idan aka ce abu ibada ne ana lura da abubuwa guda biyu, shine al-ikhlasu wal mutaba'a, yi dan Allah da kuma koyi da yanda manzon Allah ya karantar da asa hijabin. Manzon Allah ya karantar da hijabin kada ya matse jiki. Lilasaf kuma zaka ga so da yawa mata sun sa hijabi, kuma wai hijabi ne amma yana bayyana siffar jikinsu. Wannan zai sa su daga cikin wani hadisi mai ban tsoro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sinfani min ahlin nar lam arahuma, akwai wasu nau'in mutane guda biyu daga cikin ƴan wuta wanda a zamani na babu su, daga cikin su sai manzon Allah yake cewa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat, wasu mataye za su zo wanda ba a zamani na ba a yi su ba, nan gaba za su zo suna saye da tufafi amma kamar ba sa saye da tufafi, suna su karkatattu ne kuma suna karkatar da mi da mutanen da suke akan hanya suna kallon su. Kenan sai nuna cewa ashe da mace za ta sa hijabi ya bayyana siffar jikinta, to wannan ba hijabi bane, tana buƙatar har yanzu ta sa wani hijabi, kuma idan ba ta ji tsoron Allah ba wannan hadisin zai iya hawa a kanta. Kuma yana da kyau mu ma mazaje yannai da iyaye mu taimaka ma ƴan uwan mu mata a wajen sa wannan hijabin, domin su Allah ya yi su da mi da tawaya ta hankali da kuma ta mi da kuma ta sha'awa. Kenan so da yawa wannan sha'awoyin na duniya za su iya su sa su su kauce ma wannan hijabin. Kenan yana da kyau mu zan taimaka musu akan wannan ibadar, kamar yadda Allah yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa, ku taimaka ma kawunanku a wajen biyayya ga Allah madaukakin sarki. Ga wata tambaya ta ƙarshe yanzu na lura da ita, ita kuma take cewa shi kuma Abdulrashid ne yake cewa assalamu alaikum, wai dan me yasa aka ce mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kare? To kaji, wannan ita ce tambayarsa. To abin da yasa aka ce mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kare, malamai suke cewa hikima guda biyu ce. Hikima ta farko ita ce, da farko dai yana da kyau mu san da cewa ba kowane mala'ika bane aka ce. Kenan kakkace tunda an ce mala'iku ba su shiga, ka kare gidanka dan kan mala'ikan mutuwa shigo ko? To mala'ikan mutuwa kare bai hana shi, in ma kana so ka tara kan nan duniya gaba ɗaya cikin gidanka sai ya shigo, da kai da su duka yana ya ɗauke ku. Kenan wannan shi ne. Kenan mala'ikun da aka ce ba sa shiga shi ne mala'ikun rahama, su ne ba sa shiga, domin mala'ikun da suke rubuta aikinka a kodayaushe su suna tare da kai. Wuri biyu ne aka ce ba sa tare da kai, shi ne in za ka shiga banɗaki da kuma mi da kuma in kana bacci za su zamana gehe. Wannan shi ne kenan. Kenan malamai suka ce hikima biyu ce yasa mala'iku ba sa shiga na rahama ba sa shiga a cikin gidan da ke da kare. Na farko suke cewa don saboda suna ƙyamar warin karnan, mun gane ko, a ɗabi'ance karnai suna da wari, to wannan warin ne ba sa so, kamar yadda malamai ijtihadi ne. Na biyu kuma suke cewa don saboda ya kasance uquba ga wanda ya riki karan, ma'ana kasancewar mala'ikun rahama ba za su shiga a cikin gidanka ba, kenan wannan uquba ce a gare ka don saboda ka riki karnan da aka hana a aje su a cikin gida, mun gane ko. Wannan shi dai ne kaɗan daga cikin hikimomin insha Allah. Za mu tashi a yau a cikin babu Lailatul Qadr. Malai ke cewa babu Lailatul Qadr, babu Lailatul Qadr, babu mai bayani akan daren Lailatul Qadr. Ba za mu yi bayani mai faɗi ba akan daren Lailatul Qadr, domin na aje muna wannan bayanin sai gobe in Allah ya kai muna rai a wajen tafsiri. An yi daidai mun kawo a Suratul Qadr ne. Kenan idan muka zo insha Allah a gobe za mu yi bayani mai faɗi akan wannan daren na Lailatul Qadr insha Allah. Malai yake cewa an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, an karko daga Abdullahi dan Umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su biyu shi da ma'aifinsa, anna rijalan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalle wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare su, uru lailatul qadri fil manami, an nuna musu lailatul qadri, daren lailatul qadri a cikin kwana, fi sab'il awakhir, a cikin kwanaki guda bakwai na ƙarshe. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa yace, ara ru'yakum, ina ganin maholkinku, qad tawata'at fi sab'il awakhir, yayi daidai da kwanaki guda bakwai na ƙarshe. Faman kana minkum mutaharriha, to dan haka duk wanda daga cikinku yake neman ta, falyataharraha, to ya neme ta, fi sab'il awakhir, a cikin kwanaki guda bakwai na ƙarshe na Ramadan. Sai hadisi na biyu, an Aisha radiyallahu anha, an karɓo daga Aisha yardar Allah ta ƙara tabbata a gare ta, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce, taharraw lailatul qadri, ku nemi daren lailatul qadri, fil witri, a cikin kwanaki na mara, min al-ashr al-awakhir, a kwanaki guda goma na ƙarshe. Wannan shine kenan. Kwanakin bayan mun taba yin abin da ake cewa mara ko, idan aka ce mara shine adadin da baya da ɗa guda, yana farawa da ɗai zuwa abinda dai baya da meke da suna. Idan aka ce kenan kwanaki guda goma na ƙarshe, kenan ana nuhin daren 21, 23, 25, 27, 29. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku nemi daren lailatul qadri a cikin mi a cikin wannan kwanakin guda 10 na karshe kuma a cikin kwanakin guda 10 na karshen ma a cikin kwanaki na mara mun gane ko wannan shine kenan wannan hadisi yana nuna mana abubuwa kamar haka yana nuna mana ashe lailatul qadr ana ganin ta a cikin mi a cikin kwana tunda gashi nan ne Abdullah ibn Umar yake cewa wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah an nuna musu daren lailatul qadri a cikin bacci ko ban so dai in dan fada bayani sai na dan fada bayani kenan sai nuna mana da cewa ashe yana daya daga cikin alamomin daren lailatul qadri shine a ganta a cikin kwana ko to me ake gani a cikin kwanan akai tsaye dai malamai suna raba abun da ya shahi alamomin lailatul qadri gida biyu akwai al'alamatul amma akwai al'alamatul khassa al'alamatul amma sune alamomin da kowa yakan iya gansu kowa ko baka kwana kana aika gansu ko baka ma sallar kana aika ga wannan alamar alama ta biyu ita kuma ita ce al-khassa ita kuma wanda Allah yake kebance wasu bayu ya nuna musu banda wasu to ita wannan bata da haddi mun gane ko ita bata da haddi sai dai an samu daga cikin ɗaya daga cikin magabata wanda suka gabata daga cikin salihan bayu da waliyai wanda suka ga abubuwa daban-daban dangane da irin wannan daren akwai wanda lokacin da suka gani sun ga komi yana sujada ne a cikin bacci suka yi mahalikin komi yana sujada ko kuma suna zamne suna tsaye suna ibada amma sai su ga komi sujada yake ba kwana suke ba amma suna ganin komi yana sujada ko kuma suna tsaye suna cikin ibada sai su ga komi ko ina haske suke gani ba sa ganin komi sai haske mun gane ko to akwai daga cikin waliyai wanda suka ga wannan akwai wani mike suna wani bahasi da wani malami akan wannan ya zano irin wannan labarin da aka samu daga kuma ciki kuma shine mutun ya roki Allah a wannan daren ko mutun ya roki Allah a cikin wannan kwanakin guda 10 akan cewa Allah ya bashi wani abu sai kai tsaye ya ga wannan abun misali a yau da dare din shine da lailatul qadr sai kai addu'a kace ya Allah ka bani mota ko kuma kai gwabro ne kace ya Allah ka aurar da ni alhali baka da aikin komi sahiya ta waye kana tabbaci irin kwanan da ake na an kare lailatul qadri sai Allah ya turo malamin ku kankwasa ma kofa taso akwai diyata nake so a dama muku aure kai da ita mun gane ku ka yarda to shikenan sai ayi irin na Sa'id bin Musayyib ko yanda ya aura ma dan shi Kathir ersa a lokaci guda a cikin dare aka kawo ta to irin wannan sai nuna maka da cewa mi ashe kai ka dace da lailatul qadr kenan alama ce daga cikin alamomin ka ganta a takaice al'alamatul amma su wanda alamomi ne wanda kowa yana iya gane su shine daren zai kasance dare ne wanda baya da koramniya sannan kuma daren zai kasance jawuhu yakunu mu'tadilan ma'ana yanayinsa zai kasance daidai babu zahi sannan kuma babu sanyi mun gane ko sai sahiyatta ita kuma sahiyatta rana zata wayuwa sahiya babu akwai haske amma kuma babu bata da wannan tsananin zahin nata mun gane ko to wannan yana daya daga cikin alamomin da ake gane ta wanda alamomi ne wanda kowa yana iya ganin su kuma wancan alamomi ne wanda suke daban Allah yana zabar daya daga cikin bayunsa ya nuna musu mun gane ko wannan shine kenan aha sai a hadisi na gaba malai yake cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abi sa'id al-khudri yadda Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana ya'takifu fil ashr al-awsat min ramadan ya kasance ada yana itikafi a cikin kwanaki guda 10 na tsakiya na ramadan fa'takafa aman sai yayi shekara wata shekara sai yayi itikafi shine fa'takafa aman wata shekara sai yayi itikafi hatta idha kana laylata 21 har sai da aka kai a dare na 21 wahiya al-laylatu allati yakhruju min sabihatiha wadda ita kuma wannan dare ne wanda a asali yake hitowa daga itikafin ta asahiyarta shine min itikafi yake hitowa daga itikafin shi asahiyarta ma'ana dare na 21 ran nan yake hitowa daga itikafi tunda a kwanaki 10 na tsakiya yake yin itikafin qala yace man kana bayan manzon Allah ya hito sai yace man kana atakafa ma'iya duk wanda ya kasance ya itikafi tare da ni a kwanakin guda 10 na tsakiya falyatakifu fil ashr al awakhir to a yanzu yayi itikafi a kwanaki guda 10 na karshe faqad uritu hadhihi al-laila domin an nuna min wannan daran thumma unsituha sannan sai aka mantar da ni ita wa qad ra'aytuni kuma naga kaina asjudu fi ma'in ina sujada a cikin ruwa wa tinin dalaka min sabihatiha asahiyarta faltamisuha fil ashr al-awakhir dan haka ku neme ta a cikin kwanaki guda 10 na karshe waltamisuha fi kulli witrin kuma ku neme ta a cikin kwanaki na mara qala yace famatarat as-sama sai sama ta zubar da ruwa tilkal laila a wannan daren wa kana al-masjidu ala arishin kuma sallaci a lokacin ya kasance ruhin sa na reshen dabino ne mun san reshen dabino ko kinan ba iccen ba reshe wannan kin wanda yake yawo haka kinar ruhin masallacin da wannan kin yake fawakafa almasjidu sai masallaci yayi tsatsahi mun gane ko shine fawakafa ai fasala kinan fawakafa almasjidu sai masallaci yayi zubar da ruwa yayi yoyo fa absarat aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kinan sa'id yake cewa sai idanuwa na suka ga manzon Allah tsida da amincin Allah su ƙara tabbata a gare sa ala jabhatihi akan goshin sa atharul ma'i alama ta ruwa wa tini dalaka min subhi 21 asahiya ta meke da suna 21 mun gane ko wannan shine kenan kenan wannan hadisin yana nuna mana cewa Sa'id bin al-Khudri ne yake cewa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance itikafi a Ramadan yana yin sa a kwanaki guda 10 na tsakiya kinan da su manzo Allah ke hihitawa da itikafi to daga baya sai aka nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai lailatul qadri cikin kwanaki guda 10 na karshe ne take kuma aka nuna masa gadaran to shine da manzo Allah ya tashi da sahi sai ya manta da ranar da aka ce masa a cikin kwanakin guda 10 sai ya ce musu kuma wanda ya itikafi a kwanaki guda 10 na tsakiya to yanzu ya komo yi a kwanaki guda 10 na karshe domin a cikin su ne daren yake sai dai na manta mun gane ko malumai suke cewa yana ɗaya daga cikin hikimar da yasa Allahu subhanahu wa ta'ala ya mantar da manzon Allah wannan daren a ranar da yake taktak shine dan saboda a sa al'umma akan su yi ijtihadi ma'ana su yi kokari domin da a ce an san ranar gaye da take mutum zai yi ta abin da yake so a cikin Ramadan kin sai an zo wannan daren sai ya zage damtse wajen ibada mun gani ko kuma kenan yana iya asara asaran mi zai shine take iya wayayi ibadar ba a karbe ta ba a cikin wannan daren alhali kuma sauran daruruwan bai mi ba bai yi amfani da su ba mun gane ko wannan shine kenan kenan wannan koyarwa ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasancewar kada mutum ya dogara da wasu ibado da yake yi mun gane ko wannan shine kenan shi yasa Abdullahi bin Mas'ud yake cewa al-khasaratu fitnatani yake cewa asara a cikin abubuwa guda biyu yake masu abubuwa guda biyu to sune asarar ruhiya da kowa shi na farko yake cewa shine al-qanut ma'ana wanda yake hudda tsammani daga rahamar Allah yake ganin duk abin da zai yake ba zai ma Allah ba zai gafarta mishi ba kenan bari ya tasharhole shi dan ya san karshen shine ne mai wuta nabi shi kuma shine al-mughtarru bi kasratil ibada shine wanda yake ruduwa da yawan ibadar da yake yi kenan yawan ruduwa da yawan ibadar ka shi zai sami shi ya saka raina wasu ibadu akan wasu alhali kun baka da tabbacin wa'annan an karbe su ko ba a karbe su ba shi ya samu muni shi a kowanne lokaci duk dai inda aka ce masa dai ga aikin alkhairi kokarin yake mai kokarin yake ya aikata sa shi ya Allah ya cewa wasabiqu fil khairat wannan shine kenan shi yasa idan muka gani mafi girman martaba daga cikin martabobi na ɗan mai ke da suna na mutanen lahira sune wa as-sabiquna as-sabiqun sune wanda suke gogoriyo a wajen mi a wajen ibada wannan shine kenan kuma yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen gogoriyo wajen ibada shine samun aboki nagari yana taimakawa wajen mi wajen gogoriyo wallahi a duk lokacin da ka samu aboki wanda yake nagari to zaka ga idan har dai kana son kanka da alkhairi zaka gani a duk lokacin da kake tare da shi zaka ji kana jin natsuwa zaka ji baka ma so a ce kun rabu da kai da shi misali wanda zai zo a majalisi wajen karatu in dai har yana son karatun zaka ga akwai wanda bai ma so a ce an tashi dan me yasa dan saboda yazo a wurin mi yazo a wurin inda zai samu shauki za a kara mishi kwarin gwiwa a wajen ibada mun gane ko shi yasa salaf suke cewa اصحب من ينهدك حاله ويدلك على الله مقاله اقول يا وشي كاي ابوتا ده وندا حالنسا زي ساكا كاي ما كاي كوي دشي كاي عبادر قري sannan kuma idan zai maka magana zai nuna maka Allah ne zai karar da kai wani abu daga cikin abin da zai amfane ka wannan shine ne a takaice an boye lailatul qadr ne dan saboda mi dan saboda kada mu dogara da wannan daren shi kadai mu ki yin ibada a sauran daruruka babin ya kare ko sabon babi ne a wajen ko kuma ci gaba ne sabon babi ne ko jayyid kina malai ke cewa babul i'tikafi babi mai bayani akan i'tikafi me ake ce ma i'tikafi i'tikafi a lugatan shine al-luzum shine ma'ana lazimtar wani abu ka lazumci wani abu shine akai tsaye da larabci da an ce i'takafa shay'an ay lazimahu mun gane ko a lar'a me yake da suna islahin malamai fiqh shi kuma suke cewa al-maqamu fil masjid min shakhsin makhsusin ala sifatin makhsusa li ta'atillah shine zamnawa a cikin masallaci lazumtar masallaci mun gane ko ga wani mutum wanda yake kebantacce a siffa kebantatta da niyya ta ibada wannan kebance kebancen sai ya nuna mana ashe akwai sharuɗa na itikafi to zamu gansu a cikin wannan hadisin da za su zo a nan gaba mun gane ko akai tsaye da itikafi sunna ce muakkada musamman a cikin watan Ramadan sunna ce daga cikin sunnoni yana da kyau a ce mutum yayi kokarin ganin cewa bai bar duniya ba face ya itikafi ko da a ce su guda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su diyawa za a iya ma cewa gaba ɗayan shekarunsa yana yin itikafi tun da lokacin da aka mi aka sunnanta Ramadan tun kahin ma meke da suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto annabi ya kasance yana itikafi a gharu Hira shi yasa ma al-imam al-mubarak furi yake cewa a cikin littafin sana ar-rahiqul makhtum yake cewa da a ce akwai daren da za a yi tsammanin lailatul qadri yace cewa za a yi tsammanin dare na 21 yace dan me yasa yace dan saboda shine daren da mala'ika jibril ya fara sabko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gharu hira don manzon Allah dabi'ance yana yin wannan kwanakin a cikin gharu hira tun kafin musulunci to dare na 21 shine mafi yawan malaman tarihi suka tai akan cewa mala'ika jibril ya fara zuwa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yake cewa takan iya a ce wannan yahi sauran kwanakin a wajen tsammani kenan dai a takeice dai manzo Allah ya kasance yana itikafi tun kafin musulunci da musuluncin yanzu kuma ya ci gaba da yin wannan itikafi kenan sai nuna cewa sunna ce mai mi sunna ce mai matukar ƙarfi mun gane ko wannan shine kenan zamu zo a hadisin za su nuna mana yanda ake itikafin da kuma sharuɗan da wanda zai itikafi ya kamata a ce ya cika malai yake cewa an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana ya'takifu ya kasance yana yin i'tikafi fil ashr al awakhir a kwanaki guda 10 min ramadan na ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala hasaida Allah ya dauki rayuwarsa thumma atakafa azwajuhu sannan matayansa su ma suka yi itikafi min ba'dihi abayansa wa fi lafzin a cikin lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ya kasance ya'takifu fi kulli ramadan yana itikafi a kowanne watan ramadan fa idha salla al-ghadata idan ya sallaci sallar asuba جاء في مكانه الذي اعتكف فيه سيزو اورين دا زي اعتكافي ا cikin sa wannan hadisi yana nuna abuwa kamar haka na farko dai yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lazumci yin i'tikafi har sai da Allah ya dauki rayuwarsa daga cikin kuma sai nuna mana cewa su ma mata yami ya halatta su yi i'tikafi mun gane ko amma yana ɗaya daga cikin sharadi na i'tikafin mata shine ya kasance lokacin da za su yi i'tikafin sun nemi izinin mazajensu mun gane ko bayan wannan kuma ya kasance ba sa a lokaci na haila ko kuma lokaci na biki kenan yana ɗaya daga cikin sharadi na itikafi al-khulu min al-mawani' ash-shar'iyya kenan ku buta daga wannan mai ke da suna abubuwan da suke hana ibada ga mata hatta ma ga maza su kuma idan muka dauki fanni na janaba mun gane ko wannan shine kenan sannan kuma yana nuna mana a lokacin itikafi yana farawa ne lokacin sallar asuba kenan mutun zai zo da yayi sallar asuba to shikenan ya shiga a cikin itikafi dama manzo Allah haka yake kamar da Aisha ta nuna manzo Allah akai tsaye yana sa a buga masa ne ya kaima hakan ga wata ƴan malaba idan aka buga mishi ita a wannan wurin sai ya shige a cike ta ibada da yayi sallar asuba sai ya zo a wannan wurin ya ci gaba da ibadar sa wannan shine a takaice abinda wannan hadisi ke karantar da mu sai a hadisi na gaba malai yake cewa an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha idan Allah ta kara tabbata a gare ta annaha kanat turajjilu annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ta kasance tana shace kan manzon Allah tsida da aminci Allah su kara tabbata a gare sa wa hiya haidun alhali tana cikin haila wa huwa mu'takifun fil masjidi shi kuma yana itikafi a cikin masallaci wa hiya fi hujratiha ita kuma tana a cikin ɗakin ta yunawiluha ra'sahu yana zura mata kansa mun gane ko domin daga masallaci akwai ƙofa da take zuwa ɗakin Aisha to manzo Allah yana a cikin masallaci sai ya zura ma Aisha kanshi ita kuma tana a cikin ɗakin ta sai ta shace mishi kai mun gane ko wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa kana la yadkhulul baita kuma ya kasance baya shiga a ɗaki baya shiga gida illa li hajatil insani sai domin bukata ta mutum ma'ana bukata ta mutum shine abin da ya shahi biyan bukata ta hutsari ko kashi ko abin da ya kamata ko wanka wa fi riwayatin a cikin wata riwaya anna aisha ta qalat lalle aisha ta ce in kuntu la adkhulul baita tace tabbas na kasance ina shiga a gida lil hajati don biyan bukata wal maridu fihi kuma maras lahiya yana a cikin gidan fama as'alu anhu bana tambaya dangane da halinsa illa wa ana maratun sai dai kawai in bi in wuce malai yake cewa at-tarjilu tasrihu ash-sha'ri shine shace kai kina shace kai shine ake cewa at-tarjil wannan hadisi yana namuna abubuwa kamar haka ina mu nuna mana cewa dai ashe i'tikafi ba a yin sa sai a cikin masallaci yana ɗaya daga cikin sharadi ne i'tikafi a yi sa a masallaci to masallacin ma wani iri akai tsaye mafi yuncin malamai sun ta akan cewa babu wani tafsili babu wani bambanci a ce masallacin juma'a ko masallacin juma'a matukar dai masallaci ne wanda ya karbi sunan masallaci ana salloli guda biyar a ciki kuma sannan yana da kewaye to ya halatta a yi itikafi a ciki kenan ba dole sai masallacin juma'a ba mun gane ko amma dai da za a ce a samu masallacin juma'a shi aka hiso mun gane ko domin yana ɗaya daga cikin hikimar da yasa malamai suka ce dole sai masallaci ko kuma addini ya shar'anta masallaci shine da a ce mutum gidansa ne zai yi itikafi idan lokacin sallah yayi a gidansa zai yi sallar sai ya zo a ina sai ya zo a masallaci alhali ko mun ga yana ɗaya daga cikin ladabi na itikafi ba a son hita in ba da ni ba in ba da wata bukata ba ko da bukatar ma ba a son mutum yayi wata huta mun gane ko to shi yasa dan a rage ma mutum yawan hitan nan daga inda yake itikafin sai aka sunnanta a yi sa a cikin masallaci kuma da a ce a masallacin juma'a shi zai himi shi zai hida cewa mun gane ko wannan shine kenan kuma idan muka lura a wannan hadisin Aisha take cewa tana itikafi za ta shiga a cikin gida don biyan bukata sai ya kasance akwai maras lahiya amma sai ta wuce ba ta ma tambayar maras lahiyar ya jikinsa ko abin da ya kama da haka ashe sun nuna cewa a itikafi ana so dukkan wani abu na shagulgulla wanda ba sa da alaka da ibada a kai tsaye mutum ya yanke daga gare su kina a ce misali da dan kasuwa zai shiga a itikafi ina ɗaya daga cikin sharadinsa sallun nan sai ya mi ya kashe su domin idan ya kasance dan kasuwa ne wanda yake da harkoki masu yawa sai an yi ta kira tunda akwai dan kasuwa wanda zai yi awa biyu yana kira yana apel akwai dan kasuwa wanda in ya zamna bai minti 15 sai an kira shi musamman masu shafshaf a so ni sai ina da misali wani dalibi wanda shafshaf yake yi muna zaman tsumbul in dai ba wuri na yake ina karatu ba in dai zamne yake to dan da nan zaka ga ya dauki salula tunda sodiya sai ya ce min malam muna hakuri aikin gana mu da sauransu mun gane ko wannan shine kenan shi yasa a shekar ajiya ma ya rubuta tambaya yake cewa tunda yana son karatun ne to matsalar an jima ne an tso an kusan shekara 40 kun ba a san komai ba yanzu ne ra'ayin addinin ya shigo kun ga abun akwai wahala sosai shine ya rubuta malam har mutun yana iya hada kasuwanci da koyon karatun alqur'ani ma'ana shi yanzu ma yana ganin in ta kai ga masa ya bar kasuwanci dan yayi karatun alqur'ani yana shirye dan abun yanzu ya shigo ne a cikin meke da suna abun ya dame sa ne sosai, kuma ku zamu iya cewa wannan dalilin wannan Allah zai gafarta masa abun da ya wuce, domin yana ɗaya daga cikin sharuɗan tuba annadmu ala ma fata, ko kun ga wannan ya nuna cewa yana nadamar abun da ya wuce. So diya sai ce min malam yaushe zamu iya karatu ga da sauransu. To wannan shine dai a takaice dai yana ɗaya daga cikin sharuɗan yayi itikafi duk wani abun da baya da alaka da ibada a kai tsaye ami a katse da gare sa, tunda gashi Aisha zata shiga amma ba za ta tambayi mi ba, ba za ta tambayi maras lahiya ba. Kishiyar kuma a wannan zamanin zaka ga masu itikafi in ka shigo a masallaci akwai wanda ma haddan ba suke yi. Subhanallah, kuma itikafi ne ake adiba mana ko naji ta tsaya jayid. Wannan shine kenan. Aha, sai mu zo a hadisi na gaba. Malaki cewa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wangane an karbo daga Umar ibn al-Khattab idan Allah ta kara tabbata a gare sa, qala yake cewa qultu ya rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, inni kuntu nadartu fil jahiliyya, ni nayi alwashi a cikin jahiliyya, an a'takifa laylatan, akan in yi itikafi dare guda, wa fi riwayatin a cikin wata riwaya yawman, ini guda, fil masjidil haram, a masallacin harami. Qala yake cewa fa awfi bi nadhrik, sai manzon Allah ya ce masa to ka cika alwashinka. Wa lam yadhkur ba'du ruwati, wasu daga cikin marawaita hadisi busu ambata ba yawman wala layla, busu ambaci ini ba ko kuma dare, sun dai zano shi ne mutlaqan kai tsaye. Ma'ana wannan hadisi Umar ibn Khattab ne ya zo a wajen manzon Allah yake cewa ya manzon Allah, a lokacin jahiliya na yi alwashin cewa zan yi itikafi a ina a masallacin harami. Kun ga ashe sun na mana cewa itikafi ba wai a cikin musulunci bane kawai aka san sa, hatta a sauran addinoni akwai sa. Addinin kiristanci suna da itikafi, mun gane ko? Addinin yahudanci ne banda tabbaci, addinin annabi Ibrahim akwai itikafi, domin gashi a lokacin jahiliya ma suna yi. To shine Umar yake cewa yayi alwashi zai yi itikafi na ini guda ko dare guda a wajen a cikin masallacin harami, mun gane ko? Abinda ake cewa alwashi shine kai alƙawarin zaka yi wata ibada, kuma yana da kyau mu san da cewa asali itikafin ma yana zamantowa wajibi, asali ba wajibi bane amma yakan iya zamanto wajibi idan kai alwashi. Misali da yanzu zaka ji karatu yayi dadi kace in Allah ya kai mu Ramadan mai zuwa sai na yi itikafi, an ku zo kuma Ramadan ya zo daidai kuma sannan ga ka lokacin me yake da suna devoir yayi, misali in a ce 11 ne, in kace kuma kai itikafi ba zuwa devoir, kuma in kai tunda kai alwashin dole sai kai mi, dole sai ka cika shi. Dan manzo Allah yake cewa me yake da suna man nazara an yuti Allah falyuti'hu, duk wanda yayi alwashin zai ma Allah wata ibada to yayi ta. A asali ma yana da kyau mu san shi ya sama fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar mu da yin alwashi. Shi yasa yazo a wani hadisi wanda ban haddace lafazin shi da Larabci, manzo Allah yake cewa shi alwashi siffa ce ta rewa, mun gane ko? Tunda mafi yawanci zaka ga mutun yayi alwashi ne dalilin yana son Allah ya masa wata bukata. Misali mutun zai ce in Allah ya bani bak sai nayi azumi guda uku, kun gani kenan, nan kana yi ma Allah rewa kenan, ba za ka ma Allah ba shi ma sai yayi maka ko kenan imini in maka. Wannan shine to shi yasa manzon Allah ya kyamatar da shi. Wasu malamai suke cewa fa da zaka yi alwashi ka ce in Allah ya mini kaza sai nayi kaza, to da a ce Allah bai maka kazar nan ba to sai kai wannan abun, haka wasu malamai suke gani, mun gane ko? Wannan shine kenan. Amma akwai malamai suke gani Allah bai maka babba abun, amma dai abin da yake alkhairi dai shine kai, mun gane ko? Kenan da zaka ce ni Allah ya bani back a kiri sai nayi azumi guda uku, sai Allah ya baka back ka ci shu, mun gane ko? Ka zo a cikin tourism group kenan, a wannan lokacin duk da shun ne ka ci ba shinkafa ba to sai kai wannan azumin, mun gane ko? Wannan shine a bai ka kara godiya a kamar wai wanda bai samu ba, wanda bai samu ba ai shi gare shi ba godiya zai ba ko? Duk da haka nan ba a so ka make da suna ka yi shi kamar makruhi ne, da mutum zai yi bai da lahin komi, amma abinda aka so ka kai, mun gane ko? Abinda aka yi so shine ka yi ibadar sannan sai ka roki Allah dalilin wannan ibadar da nayi kai mini kaza, shi ake ce ma tawassuli kenan. An liƙe mana kofar alwashi ne sai aka buɗe mana da kofa wadda za ta samu kokari, marmakin ka ce sai Allah ya baka sannan kai da uku a'a yanzu kai azumi jire da juna da uku sai ka ce ya Allah dalilin wannan azumin da na ya Allah ka bani baka to irin wannan ita Allah yake so mun gane ko wannan shine kenan waccan kaman gori ne kake ma Allah wannan shine kenan aha kenan sai manzo Allah ya ce masa ka cika alwashin kun gani wannan shine kenan aha kenan wannan hadisin dai yana nan muna kuma itikafi a asali dai baya da lokaci kayyadadde mun gane ko tunda a lokacin a wannan wurin mun ga Umar cewa yi ini guda a wata riwayar ma dare guda a wata riwayar ma bai ma kayyade ba mun gane ko shi yasa malamai suka samu sabani wasu ce kwana guda wasu ce dare guda wasu ma suna cewa a babu bayi da lokaci kayyadadde kana iya kai alƙawarin zaka yi itikafi na awa guda a masallaci mun gane ko ka zo awa guda ka yi shi sai dai ina da kyau mu san da cewa daidai gulgudan ibada da kai a tsakiyarsa daidai gulgudan ladar da zaka samu a cikinsa mun gane ko wannan shine kenan sannan ga wata matsala washin itikafi dole sai a ramadan ake yin su ko ba dole sai a ramadan ba mafi yawancin mutane sun yi tsammanin dole sai a ramadan kuma magana mafi inganci shine ba dole sai a ramadan ba idan muka lura anan ne Umar ya ce yayi alwashin itikafi a lokacin jahiliya kuma a cikin ini guda yace mun gane ko kenan kun gani akai sai nuna cewa ba a kayyade cewa ramadan bane ko ba ramadan bane kenan sai nuna cewa a kowane lokaci kana iya kai shi kuma irin wannan itikafin mafi yawancin mutanen da suka yi lazimtar su ne yan tabligh mun san yan tabligh ko wanda suke da markaza a can wajen Fas Nijelek a wannan bangaren kai su sun yi hice wannan sunnah sun rike ta sosai itikafi ko ba a lokacin ramadan ba kuma sannan yana ɗaya daga cikin sunna ta itikafi ko da ba a ramadan bane an yi son mutun yayi sa da azumi kai azumi a lokacin da kake itikafi da kai ba ta da azumin ba shi ma yayi mun gane ko wannan shine kenan a hadisi na gaba na karshe ko an safiyya binti huyay an karbo wannan hadisin daga safiyya binti huyay radiyallahu anha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta qala take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد وذا الله يا كسانتي ينا اعتكافي ا cikin masallaci fa'ataituhu azuruhu laylan sai nazo ziyartar sa da dare fa haddathtuhu sai nay masa hira thumma qumtu li anqaliba sannan sai na tashi dai in koma mun gane ko fa qama ma'iya li yaqlibani sai ya tashi tare da ni dan ya rake ni wa kana maskanuha fi dari usama kuma gidanta ya kasance a gidan usama mun gane ko usama bin zaid abin da yasa aka ce gidanta ya kasance a gidan usama bin zaid shine wanda yake bada yake hakaito labarin tabi'i ne ke bada labarin mun gane ko to lokacin da aka raba gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam usama bin zaid shi ya samu dakin waga dakin mai ke da suna Safiya sai kasance daga baya dakin Safiya ana ce masa gidan Usama bin Zaid mun gane ko shine manhuwa anan yake cewa wa kana maskanuha fi dari Usama ibn Zaid kuma gidanta dakin ta ya kasance a mai ke da suna gidan Usama dakin Usama bin Zaid famarra rajulan min al-ansari sai mutum biyu daga cikin mutanen Madina suka biya فلما راى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da suka ga manzon Allah asra'a sai suka yi sauri fil mashi a cikin tahiya fa qala sai manzon Allah yace ala rislikuma kudakata innaha safiyatu bint huyay ita ho safiya ce diyar huyay ma'ana matata tunda safiya dai ce daga cikin matan manzon Allah fa qala sai suka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah kalima ce ta mamaki ya rasulullah ya ma'aikin Allah fa qala sai manzon Allah yace inna ash-shaytana yajri min ibni adama lalle shaytan yana yawo a cikin jikin dan adam yana gudu a cikin jikin dan adam majrad dami kamar yanda jini yake gudu a cikin jikin mutum wa inni kuma lalle ni khiftu naji tsoran an yaqdhifa fi qulubikuma sharran ya jefa wani sharri a cikin zuciyarku aw qala shay'an ko kuma yace wani abu wa fi riwayatin a cikin wata riwaya annaha ja'at tazuruhu tazo tana ziyartarsa fi itikafihi a cikin itikafin sa في المسجد أمسلاتي في العشر الأواخر من رمضان أتينكو أنا كي غدا غوما نقرشي فتحدثت عنده ساعة سيتي مسهيرة وند اللوكتي ثم قامت تنقلب سنن ستتاشي ذات كوما فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها سيمن زن الله يتاشي تارد إيتا يقلبها ينا ركيتا حتى إذا بلغ باب المسجد حسيدا يكي أقوهر مسلاتي عند باب أم سلمة أوجن قوهر أم سلمة ثم ذكره بمعناه سنن سيا أمبتي سورا حديث دم أنرسا wannan hadisin yana da karatu matuka a cikin sa a takeice dai Safiya ce ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Safiya tana ɗaya daga cikin matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya arma a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa mun gane ko kuma asalinta ita bayahudiya ce kuma ɗaya daga cikin manya-manyan mabani Quraiza ɗaya daga cikin sarkin ya ce daga cikin ɗiyan sarkin bani Quraiza dai ne daga cikin kabilun Larabawa a Madina wanda suke da fada aji to lokacin da aka yake su bayan sun yaudari musulmai sai aka kamo bayu to daga cikin bayun tana daga cikin wanda aka kamo da aka kamo ta aka raba akai tsaye sai rabonta ya shiga a cikin wani sahabi da ake cewa Dihyatul Kalbi to shine ya same ta to lokacin da ya same ta sai wasu daga cikin sahabbai suka lura da cewa wannan matar wannan yarinyar bata dace da wannan sahabin ba sai suka je a wajen manzon Allah suka ce ya manzon Allah tare da cewa Dihya mutum ne mai kyau sosai shine wanda idan mala'ika Jibril zai zo da siffar mutum dan adam yana dokar siffar sai zai zo da ita yayi hiti a wajen a cikin sahabban manzon Allah da kyawu sosai to da suka zo a wajen manzon Allah sai suka ce masa ya manzon Allah muna ganin wannan yarinyar kai ta hidacewa da kai dan saboda diyar sarkin su ce idan ka aure ta takan iyawa dalilin wannan auren naka da ita a samu alaka mai kyau da su su shiga a cikin addinin musulunci haka akai ku sai manzo Allah ya kira Dihya yace ya bar wannan ya doki wata sai ya doki wata ya bar wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata in kina so na zan aure ki ya zamanto sadakin ki shine yantar da ki tace ta yadda ta karbi musulunci tace dama ita musulunci ya shiga a cikin rayuwarta tun kamin manzon Allah ya nemi da ta shiga a cikin musulunci labarin ta labari ne mai tsawo ta musulunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta mun gane ko to Safiya ta yi hiji a tsakanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iya soyayya mun gane ko da iya soyayya da kisisi na irin ta Aisha babu wanda Aisha take saurin kishi take dan sauna a wajen kishi kamar Safiya mun gane ko dai dama an ce maka matan Yahuda ai ka san ko a cikin sirri da ake kallo ka san akwai kisisina to wannan shine yana ɗaya daga cikin kisisina ta wata ran lokacin manzo Allah yana kwance yana rishin lahiya yana cikin zazzabi ana zazzamne matan duk an kewaye sai ta hoshe da guka ta ce ya manzo Allah ina ma a ce wannan ciwon ya sabka da gare ka ya komo a kaina sai duka sauran matan su kura mata idanu suna ta hararanta dan bi dan saboda ta riga su fadin kalima wanda take mai dadi mun gane ko wannan kalimar duk wanda matar shi ta faɗa ma shi ai ka san ta damu da shi sai suka harare ta sai manzo Allah shi kuma da ya ƙara musu yace abin da ta faɗi gaskiya ne cikin zuciyarta ta faɗi wannan ba wai kisisina bane take mun gane ko haka kuma wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi balaguro tare da ita suna haye akan doki akan alqaswa taguwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin tahiya manzo Allah ya goyo ta a baya sai wannan taguwar cikin kuskure taguwar sai ta fadi kwance ko da ta fadi sai akwai Talha tare da manzon Allah shi ma sai diranyo daga taguwar sa ya sabko ya rugo ya zo ya kama manzon Allah sai manzon Allah yace tahi wajen mace mun gane ko yace mishi ni da annabi shi tahi wajen mace ma'ana ya tai a wajen matar Saidiba ko da ya tai sai yayi sauri yace rigar sa ta sulke ya jeho a mata ya jeho a kwanta sai ya kama ta ya rike ta dan me yasa ya jeho riga dan saboda kada hannunsa ya tabi mi ita bijikinta sai ya kama ta yadda ta a tsaye aka tada wannan taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambayta ya jiki da sauransu aka tahi aka ci gaba wannan ita ce Safiya to ɗaya daga cikin kishinonin ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana a cikin meke da suna itikafi shine ta kama manzo Allah ziyara aka yi hira bayan an yi hira an kare za a komawa shine manzo Allah ya rako ta yana cikin rakiyar ta ne sai wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen Madina suka biya da suka tsinkaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da mace shine sai suka yi baya mun gane ko za su koma sai manzo Allah ya ce ku tsaya sai manzo Allah ya ce musu su tsaya da suka tsaya sai manzo Allah ya isko su tare da Safiya kin sai ya ce mata kun ganta wannan Safiya ce bintu Huyay mata ta ce mun gane ko sai suka ce subhanallah ya manzo Allah ya za ai sai manzo Allah ya ce musu shaytan yana yawo a cikin mutum kamar yanda jini yake yawo a cikin sa manzo Allah ya ce yayi wannan ne dan saboda mi kada ta kan iya yiwa shaytan ya zo ya riya musu wani abu wannan macen wace ce manzo Allah kuma ki yawo da ita cikin dare sannu kun ga abun zai iya mi zai iya fadada to shi yasa sai manzo Allah ya mi ya tare su shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin dalili akan kasancewar yana da kyau a duk lokacin da ka shiga a cikin wani abu wanda take iya a tugume ka da wani abu to kai kokari ka bayyana mutane shi mun gane ko kun ga anan kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin wani sabon Allah amma yayi ne dan saboda kada zargi ya shiga mun gane ko kenan ba dalili bane dan saboda ka ce muke da suna kamar kana a cikin wani abu wanda mutane za su iya zargin ka kace a babu ruwa na mai zargi yayi zargi shi ya sani ka ci gaba da al'amuran ka ha idan kai haka nan baka da laihi amma zaka iya sujewa su a cikin sabon Allah ma'ana da aka ce ka bayyana musu wai ba dan kada kai ka shiga a cikin sabon Allah bane ha dan saboda su ka taimaka musu ne ka tsamar da su daga sabon Allah na mi nazargin da zasu iya su yi maka mun gane ko wannan shine kenan a takaice abin da yasa aka wannan hadisin dan saboda a nuna mun da cewa kenan ya halatta a lokacin da aka zo ma ya halatta a kawo maka ziyara idan kana a cikin itikafi sannan kuma ya halatta in aka kawo maka ziyara kami kai rakiya amma sai dai kada rakiyar ta yi nisa mun gane ko kuma sannan wanda ya zo kawo hira shi ma kada hirar ta yi nisa mun gane ko wannan shine kenan ina ji lokaci yayi ko inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik in Allah ya nuna muna sati mai zuwa ban san ko za mu samu yin karatu ba an gayyace ni a wajen wani wa'azi to sun jima suna gaita ta ina ce musu a durar juma'a muna karatu a masallaci to wannan karin dai na musu alƙawarin zan je to ban san me shawarar ƴan uwa ba gaskiya ina so ban so a ce mun tsallake wata rana ba mu yi karatu ba in kuna ganin za a iya a yi wannan karatun a ran alhamis in ya so juma'a ba sai an zo ba me ra'ayinku akan wannan ra alhamis haka akai ashe akwai markazin ne haka dai ne to ba matsala insha Allah to masha Allah ba matsala kenan sai sati na sama insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi